وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك اللهم ربي وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب. أما بعد مايمي مالم مامو مسمن شي شيخ إمام ناصر أبو بكر ميرا أمبتن ميرا الباني أرغونغو da sauran jagororinmu na ƙungiyoyin addini na mata, musamman Hajji Amaliya Mera, shugaban Rasu Saliha, Hajji Umma shugaban Hizba, da kuma ita Ubangayeta Hajji Hafsa, Yamba Rasu Saliha kuma Saktare ta Bistet, da sauran iyaye mata, amarya da sauran kawayen da yan uwa duka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, akwai yaya ta Hajji Umma da sauran duka kanne da mutu ta gasu a nan. Muna roƙon Allah madaukakin sarki da muka taru na Allah ta tara mu aljanna. Muna roƙon Allah wannan aure na Hajji Shafa'atu da mai gidanta Alai Shafi'u, muna fata Allah ya musu albarka. Allah ka sa wannan aure a yi cikin nasara cikin sa'a. Allah ka rubuto musu arzikin da ba su iya canyewa. Ka ba su arziki mai yawa mai albarka. Ya Allah, muna roƙonka wadda da miji, Allah ka ba su zama lahiya da mijinta. Wadda ba su da miji kuma Allah ka ba su mai albarka. Wadda da ƴaƴa, Allah ka ba ƴaƴanta albarka. Wanda ba su da yaya kuma Allah ka ba su yaya masu albarka. Muna roƙonka mata wasu da wannan haduwa tamu, ƙasanmu na neman tsaro. Allah ka tsare mu, ka ba mu zama lafiya, ka taimake mu ya Allah, ka jiga iyayenmu, ka zama da garinmu lafiya, ka sa mu cika da imani. Hakikanin gaskiya Albani ya yi karatun da ya kamata, daga nan mu yi sallama mu yi addu'a mu tashi, saboda ya faɗi gaskiya. Kuma yawa amarya nasiha da sauran iyaye mata. To ni ɗan abin da zan faɗa bai da yawa saboda yanayin lokaci. Abin da nika san in faɗa abubuwa ne guda uku. Abu na farko, amarya ta ɗauki aure matsayin ibada. Ta ɗauka cewa in aka ɗaura ma aure ka shiga ɗakin miji, Allah madaukakin sarki na baka lada ba ka da iyaka. Manzon Allah ya faɗa cewa mace in tana gidan miji cikin yardan miji, daga kitchen zuwa ɗakinta Allah na ba ta lada umra. Babu mai samun wannan sai mace mai aure. Daga ɗakinki zuwa kitchen ɗinki Allah na iya baki lada umra. Sai wani ya hau jirgi ya kai Makka ya yi sallah, ya yi safa da Marwa, ya yi tawafi, sannan ya samu da ke samu inda kina ɗakin mijinki. Kenan aure ana son a ɗauke shi matsayin ibada, ba matsayin show ba, ba matsayin wani abu na gani ba. A aure ibada ne. Yadda ka san nabin na shiga masallaci ya yi sallah, in kina ɗakin mijinki, in ki karatun Qur'ani Allah na baki lada, in ki addu'o'i Allah yana amsa, in ki salatin annabi Allah yana amsa, in ki wa mijinki biyayya Allah yana baki lada. Sai ka ga cikin ƴan lokaci ƴan kalilan mace ta sa Allah randa, sai Allah ɗaya sai iyaka abin da Allah ya bata. To saboda haka muna son amarya, don Allah ki ɗauki wannan aure matsayin ibada. Abu na biyu da nika sai in faɗa, da yawa daga cikin mata suna kuskure mu hanyar zaman aure. Shi wa zaman aure abin da ka so gare shi, na farko ka samu lahiyar jikinka yadda za ka iya ayyukan gidan miji babu matsala. Tsakani da Allah, wasu mata ko da suka zuwa gidan aure ba su da lahiya. Idan nace ba su da lahiya, akwai wanda rashin lahiyar su suna da matsaloli, ba rashin lahiyar jiki ba ne, a rashin lahiyar wasu abubuwan da sai an yi addu'o'i sannan samu kuɓuta ga waɗannan abubuwa. Shi yasa wasu mata idan suka je gidan miji sai ta faɗa, kuma sai su ce wa dami da nake faɗa. to wasu abubuwa a diskan su waɗanda dole sai sun yi addu'o'i masu ƙarfi saboda da su in ka ga ai faɗa tsakanin mata da miji cikin satin farko to in ka diba mace ba ta da lahiya ko shi miji bai da lahiya rashin lahiya zai ka magana wasu gura suka zuwa suna da iskoki bisa kansu to kaga in mutum na da iskoki bisa kai ne duk yayi wa wani babu mamaki jiya ina ganin wata mata ta yi attempting kashe mijinta waliyazu billah aka kama ta aka rihe ta tace ita wallahi ban san tayi ba don Allah ku mai uzuri wallahi ban san nayi ba tace wallahi ban san tayi ba to ga zahiri mutane sun gani ko ke rantsuwa mutane suna yadda babu lahiya shi yasa wasu abubuwan da mata kai wallahi babu san su suka yi ba to shi yasa waɗanda suke da program na al-mu'ashara na karantar da ma'aurata suna kula da wanda Allah ya lauda wanda ba normal yake ba duk wanda an da rashin lahiya na iska za a yi kokarin bashi addu'o'i da wasu turaruka da wasu wurinda za a bashi ko da aka ce ai aure yawo ya warki iskoki ne sun nisance shi rashin lahiya ce yayi dama to sai ka ko da ka zo a gidan miji babu wasu matsaloli kai da ganin wasu abubuwa wallahi ka san ba bisa hankali na aka yi su ba DPO na yan sanda mun take kiss din wasu mutane na kan iyaka yake ba mu labari yace wata mata ta zo da yukake karkashin hilanta da haitur cikin da galam cikin haitur tana son ta kashe mai kuma ta kone shi ta kashe ta kone shi nan garin ka DPO ne yan sanda shi wannan kiss to kaga babu hankali a ce mai mutu ta kashe mijin ta kuma ta kone shi yukake masu kaiwa karkashin hilu to saboda ka shi yasa mafi yawancin mata shedan wallahi na samun galaba akan dinga yin musu abubuwan da wallahi sai ga aure na tangal tangal ku uwaye kun wahala kun ce kun kai kaya kun wahala kun kashe zarahin ku sai ga aure yana wasa gidan aure don mi saboda ita wadda aka kai gidan mijin ba ta da lahiya ba da zabi gare ta ba malaria ba typhoid ba a problem din ta tana da matsala na iska ne to shi yasa aka son mata su samu lahiya cikin kayan su da gidan aure gaskiya shugabanni na mata aiki na bisa kanku ku waiwayo mu haraka abin da ya shahi wato ma'aurata saboda mi saboda ba mu so mu yi aure gini ta samu matsala idan aka yi aure gini ta samu matsala matsala aka samu wadda a babba sai a gama cikin gidan miji kai kana ɗauka lahiya lawaki duk wasu abubuwan da ya kamata a ce an yi gidan miji abu an yi shi yana da abinci yana da abin sha yana da kuɗi yana da lahiya amma ma sai ba da lahiya to sai kaga ai samu matsaloli wani bai tafi bakin rai ya sallamo gida yake ba ta yi abinci ba sahiya ta waye sahi ta yi abinci ba ta yi saboda tana tare da wasu abubuwan da ba ta bari su zama lahiya kenan dole sai an dauki mataki za ku gufar da su shi yasa iyaye mata Allah shi musu rahama magabata na suna unhwayi da lalle suna unhwayi da goruba suna unhwayi da wasu abubuwa in za a amarya wanka ai ta yin cuɗa ai ta yin dilka ai ta yin kaza da sauransu waɗannan abubuwan sinadaran malamai suka ce jinnu bai son su durka ko to saboda haka shi yasa duk mai unhwani da su kusa gidan aure jinnu bai son zama tare da ita kuma musulunci ya yarda da su wankan amarya musulunci ya yarda da shi wankan lalle musulunci ya yarda da shi kuma malamai suka ce kaka ga abinda aljami bai so iskoki ba su san lalle iskoki suna bakin ciki da lalle duk mutum mai daura lalle ko mai wanka da lalle ko mai shafa lalle ko mai ta'ammuli da lalle jinnu bai son ta shi yasa Aisha radiyallahu anha tace kana yujibuhu launuhu manzon Allah ya kasance launi na lalle na bashi shawa manzon Allah yana son ya ga launi na lalle shi yasa Aisha radiyallahu anha in ta yi kuskure ta taranga da lalle ga hannuwa da ƙawawa manzon Allah yana ganin shawar lalle Aisha radiyallahu anha yana kallon lallen ta yana burge shi amma dai warin lalle abin su shi yasa in za ta abin sai lokacin da manzon Allah bai dakin ta manzon Allah na kusantowa dakin ta sai ta lallen ta ko da yake zuwa iske lalle ya kama ga hannu Aisha radiyallahu anha yana bashi shawa shi yasa malamai suka ce daga cikin hanyoyin kora aljannu akwai lalle sannan daga ciki akwai turare ko yoshi ana samun kamshin turare za ku iya gane wannan ta hanyar aljannu suna son zama bandaki bandaki kazanta akwai ban daki akwai hidari, ban daki akwai kashi, ban daki akwai kazanta, shi yasa jinin suna zuwa ban daki saboda kazanta ne. Shi yasa duk mutum da kaga tana kazanta cikin dakin ta, cikin falon ta, to wallahi tana iya kawo mu kanta iskokin za su hirgita ta, subhanallahu zama lahiya. To saboda ka ina kira ga shugabanni na mata ku mai da hankali an gana abin da ya shafi kai akai amarya, a kula da lahiyar ta bangaren abin da ya shafi wato iska, ko bangaren abin da ya shafi aljannu, a nemi lahiyar ta wannan bangare. Sannan gidan za su zauna a taya binciki lahiyar gidan nan, a taya gidan nan a yi mai karatu, a karanta wasu wurudda, a karanta wasu ayoyi na Qur'ani. Akwai daga cikin magabata wanda in yi sabon gida, abinda kawai yake yi ayatul kursi ya karantawa, an gulguda hudu na gida ne, in cikin daki na an gulguda hudu na daki za a je a karanta ayatul kursi a toha, wanga an gulguda a toha shikenan ya kore mutanen maza su ta yi. Ana karanta suratul baqara cikin daki don su gudu su bar daki. Irin wa'annan wasu suna barazana kwarai da gaske ga auren mata da yawa. Wallahi in ka ga wani aure ya mutu bai kamata a ce ya mutu ba, abubuwan da suka faru suke bai kamata a ce auren ya mutu ba, amma sai ka iske auren ya tangal-tangal, ita kai nema a kashe auren da kanta. Saboda mi? Saboda ba ta bisa hankalin kanta. Kai wasu abubuwa in ka ga ana yin su ka san ba yake hankali na ba. Yanzu ku bari in baku misali, akwai matar da aurenta ya mutu. Dalilin mutuwar aurenta shine mijinta in safiya ta waye sai yawa ɗaya ne wanka, ya dafa musu indomie, ya dawo ma kai ne shayi, sannan ya sa su mota ya kai su makaranta sannan ya dawo, sai su suna kwana. Ai ka san wannan yayi kama da aikin aljannu ko? Saboda ka aiki iska ina ka sa haka nan, kai ka san duk wanda aka karanta ma wanga abu dole a ce wanga ba ta da kirki. Sannan bugu da ƙari in dare yayi tana yin chatting har ƙarfe 3 da dare, mijin tana buƙatar ta, sai ta ce in kana iyawa ka zo kai haka, dan ba kai ni ina nawa aiki ne sai na ƙare. Ka zan wasu kalamai da mata ka hudi kan san ba su bisa hankalin kansu. To saboda ka dole sai a ɗauki matakin korar iskoki, wallahi sannan a zama lahiya. Sannan na biyu akwai lahiyar jiki, kula da lahiyar jiki. Wallahi an waye gari mata ka gansu kamar lahiya lau suke, amma ke uwa ba ke da labari. Sai a ɗauki da wasu rashin lahiyoyin da ba su bari sai mu'amala aure da mijinta, ba su bari su zama lahiya gidan mijinta. To saboda haka dole sai a ɗauki matakin samun lahiya. Ita lahiya tana da unhwani wurin bayar da abubuwan da ya kamata a yi ayyukan gidan miji. Kuma wallahi amarya ta sani gidan miji akwai ayyuka masu yawa. Shi yasa malamai suka ce na da gaskiya abin da aka unhwani da shi Nana Aisha radiyallahu anha, lokacin za a kai ta gidan miji a yi unhwani da wasu abubuwa masu ƙarfi, masu unhwani sannan a kai ta, shi ne ɗanyen dabino da kuma kanka abu ga kunkumba. An yi ta bata. Shi yasa ko ta gidan miji lahiyar ta tafi. Nana Aisha radiyallahu anha an yi mata shiri na kwarai kafin zuwa gidan miji. Matan da suna yin haka na, amma mata yanzu ba su so. An jarabi mata yanzu ba su son wanka da lallita su kai a rullaya su yi. Suna ganin wayayi na wai. Wai a rullaya su yi. Ba su yin wanka da lalle, saboda lallen nan na tayar ma mai tsohon iska iskanta. To shi yasa su ko mata za a ɗauki kwanaki ana wannan aiki ga mace wanda za a kai sai iskokin su gudu su barta. To saboda haka wallahi yana da kyau mata su kula. Akwai abincin da ya kamata a kula da shi, akwai abincin da ya kamata a kula da shi ɓangaren abin da ya shafi mata. Ina da kyau ku san da wannan. Wallahi yanayin da muke ciki yanzu da yawa daga cikin abin da kawo mana matsala muna ciye-ciyen abubuwan da ba su da unhwani ga jikinmu, sai su kawo mana matsala tsakaninmu da iyalinmu, sai a samu matsala tsakaninmu da iyalinmu, wanda yake sai a samu mai su understanding, a ƙarshe sai ka ji an ce aure mutuwa zai. Ubangiji Allah ya kare mu. Sannan abu na uku shi ne yawan addu'o'i. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗan adam duk wanda an ka ba addu'a Allah ya hore mai addu'a. In zai faduwa yayi addu'a, in zai zama yayi addu'a, in zai tashi yayi addu'a, in zai ci yayi addu'a, in zai sha yayi addu'a, to Allah ya bashi alheri duka. Amma duk wanda aka mantar da shi addu'a, ya mance da addu'a gane yake bukatu da shi sun biya bai bukata addu'a, to an haranta mai alheri dukkanin shi. To saboda haka na daga cikin abin da ke taimaka mu a giya aure shine yin yawan addu'a. wallahi malam Mashfa'atu ki kama addu'a ki tayin addu'a Allah zai taimake ki saboda ita addu'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya faɗa mana yace Allah madaukakin sarki mai jin kunya ne Allah mai karimci ne Allah yana jin kunyar bawa ya daga hannu sama yace ya Allah bani ya Allah kare ni ya Allah shiga cikin lamurana Allah ka cece ni Allah ka bani kaza Allah yana jin kunyar bawa ya daga hannu Allah bai bashi ba duk wanda ka gabe addu'a Allah yana hushi da shi wa rabbuka yaghdabu in tarakta su'alahu wa ibnu adama hina yus'alu yaghdabu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da mu addu'o'i daban-daban da gaskiya addu'o'in da ya kamata a dinga yi musamman ga amare lokacin zuwa akwai a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq addu'a ce mai karhi wanda ya kamata amarya ta karanta ta manzo Allah ya ce duk wanda ya sauka bakon wuri duk wanda ya sauka bakon wuri ya karanta wannan addu'a har ya bar wurin nan babu abin da cutar da shi sai ya bar wurin nan kaga gidan miji bakon wuri ne gare ki baki taba zuwa ba kina shiga cikin sake addu'a a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq insha Allah duk wanda yayi wannan addu'a Allah zai kare shi sharrin kowa da kowa na biyu akwai bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul alim wannan addu'a duk wanda yayi so uku da sahi Allah zai kare shi sharri ko ne iri ko abinda ha gani ko wanda ba ha gani ko sharrin aljini ko sharrin mutum ko mai jiha ko mai dauke da mugun abu ga baki ne ko mai dauke da mugun abu ga idanu ne duk wanda adda wani bata mugunta Allah ba zai bari mugunta ta kai gare ka ba indi ka karanta a'udhu bi bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul alim ko yawa ta addu'a akwai wata addu'a mai karhi amma na ga da yawa daga cikin musulmi suna wasa da ita akwai ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith in ka ji gabanka na faduwa kana ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith wallahi zaka samu waraka ga duk abin da ke damun ka wata rana mun gayyaci mallam ya gayyaci wani mai harkan mai yu makaranta bayan ya gama bayani ne muka yi mai tambaya shin mi an maganin mai yace mallam abinda an maganin mai addu'a guda ta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin shi mai harakan mai yu shi ya gaya mana haka ne yace wallahi duk bala'in mai ko da bai gashi dan akwai wasu mai yu an ce ko gashi ba su yi haka an ka ce mai ko yi mugunta tai mai ko naman uwa tai ya kace in dai ka karanta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin Allah na kare ka daga sharri ne to ga addu'o'i nan birjik amma su mata ba su da lokacin addu'a amma suna da lokacin kallace-kallacen su suna da lokacin kallon fina-finai ga sunan da satellite da gem-gem ga sunan daban-daban cikin wayoyin su babu lokacin azkar wallahi amarya kada ki dauki wannan abinda aka so kawai amarya ta dauki hanyoyin ibada gadan-gadan da lokacin na mutum zai samu tsira duniya ya samu tsira lahira ya samu biyan bukata duniya ya samu biyan bukata lahira amma babban abin da adda hadari yau bai yi a ce mutum ya fuskanci duniya ba da yawa daga cikin mata sun samu duniya rai ya za a yi ni dai mijina ya samu mota ya kai ni makka ya za a yi mu tai ingila ya za a yi mu tai america ya za mu ji dadin mu mota cikin gari ya ce mu daya da irin ta one in town mata suna son wannan kowa na son wannan amma ka tsaya ta hanya mai kyau ta hanyar addu'a da roƙon Allah Allah yana kawo mutum abinda bai da mani ba su ma wanda suka samu ai Allah na ya ba su komi wurin Allah aka samu ne saboda kada ya zan neman duniya ya samu mutum ya bace cikin abinda bai san ina zai zama ko ma ta gobe kiyama ba muna kira ga amarya ta taimaka ma mijinta wurin raya gidansu dama mata su adda gida kai namiji sai an taimaka maka in ba a taimaka maka ba babu yadda za a yi gidanka ya kyau so su kuma hanyoyin raya gida suna da hanyoyi guda uku na ɗaya bauta ma Allah bautar Allah cikin gida karatun Qur'ani yawan sallolin nafila yawan azumin nafila mutunta baki in suka taho na sa gida ya rayu don shi gida da ka gani gidajen magabata ya rayu ne ta hanyar ibada. In ana sallah cikin mala'iku rahama suna sauka, in ana karatun Qur'ani mala'iku rahama suna sauka, idan ana sallolin dare mala'iku suna sauka, idan yanzu aka waye gari ana azkar mala'iku suna sauka. Akwai lokacin rabon arziki bayan sallar asuba, idan kai sallar asuba ka zauna kana azkar arziki ana rabo wannan lokacin kana samu. Amma da yawa daga cikin marsa da suna baccin su suna kwanan su basu yi asuba in ba hasira ta hito. Shi yasa wani ya ce wallahi ko jihun mutum an kai ana samu ne bayan asuba yana kwana. Duk jihiji hinda ma jihiji yake yi bayan asuba yana aka samu mutum. Wani kuma sai tsakiyar dare yana ta yana kwana a jihai asabai. To saboda haka muna roƙo Allah, Allah kai mu kare da masu jihiji. Amma gida ana raya ta hanyar karatun Qur'ani da yawan sallar dare da yawan azkar da mutunta baki. Su baki in suna towa ana mutunta su. Wani bako da alheri yake towa. Wani bako in ya toye sauka rana guda, wallahi ba a shekara gidan nan ba a samu arziki ba. Bako guda ko bakowa guda, to shi yasa mutunta baki na daga cikin hanyoyin raya gida. Sannan daga cikin hanyoyin da ake raya gida yan uwa musulmi, akwai samun haɗin kai tsakanin mata da miji. Hada tsakanin mata da miji. Sabani tsakanin mata da miji na sa gida ya rushe. Saboda mi, saboda shi da ita adda gidan. Shi ya taya samu ita gyara. To idan yanzu suka samu sabani gidan ya mutuwa dai. Za su dinga ɗaukar sirrin gidan tana kai wani wuri. Duk wani cigaba gidan nan ba so ne. Shi ma bai kaunarta, ba ta kauna sai ga gidan ya mutu. To shi yasa aka so a samu haɗin kai tsakanin mata da miji. Ke da shi kake wada da shi. Miji ba abun faɗa bane. Miji ya wuce faɗa. Wallahi ba a faɗa da miji. Saboda haka shi yasa muka son malama Shafa'atu, don Allah ki kokari ki haɗa kanki da mijinki wuri guda, ya zan kalmar ku guda, asirin ku guda, ya zan sirrin ku guda. Kada ku samu matsala tsakanin ki da shi. Duk abin da ya ce kama mai, duk abin da ya ɗauko yanayi na alheri ki kama mishi. Saɓani tsakanin mata da miji sa gida ya rushe. Kada ke yadda da ke da shi ki sa'insa da shi. Domin wasu mata da ƙarin hali hadda faɗa, wasu mata hadda zage-zage, wasu mata hadda Allah ya isa, wasu mata hadda bakaƙen addu'o'i zuwa ga mazajensu. Akwai wani miji da matar ta yi mai Allah ya isa. Ta ce Ubangiji Allah yin baka isa gare ka. Cikin gari na saman mashin ya kasai tsora kaɗan damuta ta haye shi. Sai ya tuna Allah ya isa da an kai mai gida ta kama shi. Nan ran da bawa da malam Musa fa kai Allah shi mai gafara na Yahwa idan ka damu ta kawo shi ta take shi ka rike nan bai da kyau mata suna wa madadin su mai agun addu'o'i. Allah madaukakin sarki ce la yuhibbullahu aljahr bis-su'i min al-qawli illa man zulim. Allah bai son a bayyana magana da mummuna addu'a. Kai baka addu'a sai wanda aka zalunta, sai ce wa kana Allahu afuwan qadira. Allah ya kasance mai afuwa. Saboda haka mata da miji, in miji ya miki ba dai baki mai baka addu'a, baki cewa Allah ya isa mini. Domin Allah ya isa baka addu'a. Allah ya isa ta kada mutane da yawa cikin ruwa sun mutu. Allah ya isa ta kada wasu mutane daga duwatsu sama sun mutu. Hadisi na nan cikin Bukhari da Muslim, manzo Allah ya bada labarin wani yaro da ya bayyana kafin zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan yaron yawa fadawan sarki na wannan zamani azzalimin sarki yayi musu Allah ya isa cikin teku jirgi ya nuce da su suka mutu saboda Allah ya musu Allah saboda yayi musu Allah ya isa. Aka sake zuwa saman dutse tsololuwar dutse ya sake mu wasu Allah ya isa. Allah ya kado su kasa suka halaka suka mutu. Kenan Allah ya isa ba karamar addu'a ta ba. Kada ke yadda kiwa bijinki Allah ya isa. Sannan daga cikin abubuwan da suke raya gida tsakani da Allah akwai tsafta. Tsafta na sa gida ya yi daɗi, ya yi daɗin zama, kuma gidan ya rayu. Ba ko in ya zo ya ji daɗin zama gidan, masu gida su ji daɗin zama gidan nan. Amma in akwai ƙazamta baƙi suna sauka. Malamai suka ce akwai wasu ƙwari guda goma waɗanda suna samun wurin zama in akwai ƙazanta ga gida in babu tsafta. An ka ce akwai tsakaka. Akwai tsaka-tsaka ko tsaka ko la'antu tana zuwa in akwai ƙazanta ga gida. Sannan akwai gizo-gizo in akwai ƙazanta yana zuwa ga gida. In babu ƙazanta wallahi bai da wurin zama.
sannan bayan haka nan akwai gara eh akwai gabanta gara tana fitowa sannan bayan haka nan akwai zago akwai bera eh akwai kazanta bera na zuwa ga gida yana sata yana banna sannan akwai jaba eh akwai kazanta suna zuwa ga gida sannan bayan haka nan akwai abin da ya shahi zanzaro bayan zanzaro akwai burgu bayan burgu akwai kenkeso bayan kenkeso akwai tinaka akwai dai abubuwa daban-daban kwari sun yi goma wa'anda in akwai kazanta wallahi babu za'i su bar wannan gida muna kira ga amarya ki zan mai tsafta gyara dakin ki gyara gidan ki gyara dakin mijin ki gyara shahidan ki kada ki yadda ki zan mai kazanta kazanta ba ta da kyau Allah bai son kazami innallaha jamilun yuhibbul jamal ki gyara kanki da kanki sannan gyara dakin ki ki kokari ki gyara ban dakin ki ki gyara ƴaƴan ki ki kokari ki gyara abincin mijin ki gyara kwannan mijin ki kada ki yadda da abin da ya shahi kazanta kazanta ba alheri bane akwai bakin da suke sauka ya akwai kazanta waɗanda ba a ganin su su da ma kazanta suke so kamar ne fada farko saboda kuma muna kira ga amarya dan Allah ki kamul ki zama mai tsafta dan gidanki ya dadin zama naga dan musulmi ga yato ya gwahe ni yana so in tsaya in bashi dama mai addu'a mutai saboda lokaci muna roƙon Allah madaukakin sarki amarya da ango Allah ya ba su zama lafiya Allah ya ba su zuri'a mai albarka zuri'a wannan gida Allah ya mata albarka mai wannan gida baban mu sarkin Sudan Allah ya gafarta masa Allah ya sa yana aljanna Allah mu roke ka da sunayenka zuri'a sa Allah ya mata albarka muna roƙonka ya Allah Hajja Mariya da ke da members dinki na maratu saliha Allah shi wa rayukanku albarka marayunku da kunka wa aure da bayin Allah duka Allah ya saka muku da alkhairi Hajja Hafsa muna roki addu'a Allah ya ƙara miki albarka duk lokacin da haraka ta tashi ba hijira yan kalta ko masu kada kade kina kiran masu wa'azi a to ai addu'a Allah ya saka miki da alkhairi Allah ya sa ayyanki su gadoki wajen wannan aiki ya cika son bid'a cikin zukatan su Allah madaukakin sarki ya gafarta mana baki daya ya samu cika da imani anan ya kamata in dakata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikumus salam